Sashin Hausa na muni Amerika ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum. Hadiza Kari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Alhamis 13 ga watan Agusta shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba makanan labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da takwarar aikinsa Andrew Loga sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma wacce ta shafi sabuwar fasaha samar da hanyar sadarwa internet ta 5G. Mai yiwuwa Amurka wanda ke jiran kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar sai sun jira hannun da zuwa gabanin lokacin hunturu. Barkewar cutar coronavirus da aka sake gani a New Zealand ta sake sa Prime Minister Jacinda Ardern dora birnin Auckland a mataki na kulle.
To a cikin shirin namu na yau, za ku ji cewa a Jamhuriyar Niger, jama'a sun fara mai da martani bayan da ƙasar Faransa ta saka ƙasar a sahun ƙasashe mafiya hatsari a duniya sakamakon harin ta'addanci da ya hallaka Faransawa 6 da 'yan Niger 2. Sannan kuma za ku ji inda ƙwararru a fannin tattalin arziki suka mayar da martani akan ƙayyade farashin canjin naira da babban bankin Najeriya ya yi daga naira 160 akan dala 1 zuwa naira 179. Aisha Sule kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki, sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku kuka aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da takwarar aikinsa Andrew Loga sun rataba hannu kan wata matsaya da aka cimma wacce ta shafi sabuwar fasaha samar da hanyar sadarwa internet ta 5G. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Atagos ta ce yarjejeniyar fahimtar juna da aka rataba hannu akai a yau Alhamis ta nuna mahimmancin tsaron fasaha ta 5G a tsakanin kungiyar tsaro ta NATO da kungiyar tarayyar Turai ta EU. Cikin wani sakon Twitter da ta wallafa, wata Agusta ce kasar Slovenia ta shiga jerin kasashen da suka himmatu wajen yin kandagarki ga sha'anin tsaronsu da kare bayanan sirri da fasahohinsu. Ziyarar ta Pompeo a kasar ta Slovenia ita ce ta farko da wani sakataren harkokin wajen Amurka ya kai tun bayan shekarar 2011. Daga cikin ayyukan da zai yi a yau Alhamis a kasar, akwai ganawa da zai yi da Prime Minister Slovenia da kuma shugaba Borut Pahor. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce daga cikin mahimman batutuwan da za a tattauna a kai akwai batun samar da makamashin nukiliya da kuma haɗin kan yankin Balkan. Mai yiwuwa Amurka wanda ke jiran kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar sai sun jira hannun da zuwa gabanin lokacin hunturu. Tattaunawar da ake yi kan sabon tallafin ya kawo ƙarshe yayin da fadar White House da Majalisar Dokokin Amurka suka gaza cimma matsaya kan yawan kudaden da ake bukata da kuma yadda za a tunkari agazawa jama'ar kasar da makarantu da kuma tsarin da za a bi wajen daƙile da cutar ta COVID-19. Sakataren baitul malin Amurka Steven Mnuchin da ya kasance shine babban wakilin shugaba Donald Trump a wannan zama ya yi yunkurin farfado da tattaunawar, amma shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban 'yan Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer sun yi fatali da bukatarsa wacce suka ce bata karata karya ba, suna masu cewa gwamnatin Trump sun cije a wuri daya. Shugaba Trump dai ya dora laifin rashin samar da karin tallafin a kan 'yan Democrat wadanda ya ce sun rike wuyan Amurkawa. Senator Ron Johnson da Republican da ke majalisar dattawan Amurka ya kare matakin da kwamitinsa ke dauka na gudanar da bincike kan alakar Joe Biden da Ukraine. Ana dai zargin kwamitin nasa da cewa binciken bita da kullin siyasa ne kuma hakan yana dadadawa a kasar Rasha. Yayin wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press, Johnson ya ce bai taba biyewa labaran karya da Rasha ke yadawa ba. Sai dai mai yiwuwa damuwa da ake nunawa kan wannan bincike da yake gudanarwa ta fadada bayan wata kididdiga da aka yi kan wasu bayanan sirri da suka nuna cewa Rasha na kokarin shafawa dan takarar na Democrat kashin kaji. A gefe guda kuma su ma 'yan Democrat sun damu kan yadda Johnson ya dukufa wajen gudanar da binciken akan Biden da Ukraine a shekarar da ake shirin zuwa zabe wacce batutuwan annobar coronavirus da matsalar nuna wariya suka mamaye ta.
Madalla, to kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a jamhuriyar Niger, jama'a sun fara mai da martani bayan da kasar Faransa ta saka kasar a sahun kasashe mafiya hatsari a duniya sakamakon harin ta'addanci da ya hallaka Faransawa 6 da 'yan Niger 2. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Muni Barma ya aika mu da ƙarin bayani.
Matakin kasar ta Faransa da ke zuwa a washegarin harin da ya hallaka wasu 'yan kasar 6 da abokan tafiyarsu 'yan Niger 2 na matsayin wani jan kunne ga Faransawa da nufin ganar da su cewa su nisanci shigowa kasar Niger, domin a cewar ta kasar ta fada sahun kasashen jallayi, ma'ana masu matukar hatsari. Sai dai 'yan Niger na ganin Faransa ta wuce makadi da rawa wajen yanke wannan hukunci da suka ce shafa kashin kaji ne. Alhaji Nasiru Saidu na shugabancin kungiyar kare haƙƙin jama'a ta de sanvoa
wanga ai hari ne na diplomasiya kasar da an kasa bisa jallayi babu wanda zai shigo ta in ba dole ba in mutane ba su shigowa ba a samu arziki ba a samu wani abu wanda zai gyara rayuwar al'umma na a siyasan ci muna fuskantar zafi idan kana bisa wannan jallayi babu wani wanda ka iya zawa shi ce ya zo shi tallafa mana harkar zabe ko ya zo shi gibi kakan da zabe na kwarena ko ba na kwarena bangare na zamantakai al'umma babu al'umma wadda ta iya zama ita dai kankanta ta ishe kanta bisa kowane bangare kenan kaga a azama bisa jallayi hatsorana iri-iri bisa kashi uku wanda kasan mu za ta fuskanta
a sanarwar da ta bayar akan wannan batu ma'aikatar harkokin wajen kasar Faransa ta kwatanta cewa an shiga hali na rashin tabbas akan maganar tsaro a baki ɗayan yankunan Niger in banda birnin Yamai sai dai mai sharhi akan sha'anin tsaro Lamin Suleiman na cewa bai dace a yi wa jihohin kasar cinikin goro ba
can shekarun baya an kashe Amerikawa a wannan mai aika ga Amerika kasar Amerika a lokacin nan bincike ta yi ta gane ya ne wannan abin ya faru tana maiwa ba ta yan ta'addanci bane me bisu huto suka ce ba wannan jaha ta koma duka Niger ta koma ja to baiwa kamar jahar Zandar da inda ba a cika yawan kawo ta'addanci ba akan ma suna magwabtaka da jahar Difa kasar tawa nan ma abun bai karhi ba kasar Maradi nan ma abun bai karhi ba kasar Doso a zo a ce an gama duka Niger ta koma ja wannan kaga dai kaman firman tarwatu ne za a ma kasar Niger
kawo yanzu ba wani martani daga bangaren hukumomin Niger haka kuma yunkurin ji daga bakin wani jami'in gwamnati ya citira a yayin da 'yan kasar irin su shugabar kungiyar matasa ta Genome Hash ya far mata taya ke ci gaba da ciza yatsa akan matakin na gwamnatin Faransa
sun shaha muna launi ja ko mun gode musu Allah ya saka musu ga alheri kakin nasu baye mutu mu na mu dubu ya mutu su bar mu da ciwon mu su bar mu da kuttun mu su bar mu da alhinin da suka samu kenan mu ba rai ba gare mu mu ba a samu cikin alhini ba mu ba dangi ba gare mu mu ba asara ba ce akai mana su mutun 6 sai duk duniya ta sani
a yanzu haka zantuttukan da suka shafi wannan mataki ne suka kara ɗaya kafafan sada zumunta inda ake tafka muhawara a tsakanin masu ganin dacewar sa da waɗanda ke ganin akasin haka yayin da wasu ma ke yi wa waɗannan matasan Faransawa kallon ƴan asiri a maimakon ma'aikatan agaji a bisa la'akari da bayanan da ke fayyace fannonin da aka ce sun karanta a jami'a Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Madalla a gaida Suleiman Muni Barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya
barkewar cutar coronavirus da aka sake gani a New Zealand ta sake sa Prime Minister Jacinda Ardern dora birnin Auckland a mataki na kulli a yau alamis hukumomi a arewacin birnin na Auckland suka ayyana samun karin mutum 13 da suka kamu da cutar wanda suke da alaka da ƴan gida ɗayan nan mutum 4 da aka samu dauke da cutar a baya-bayan nan wannan lamari na nufin waɗannan sabbin mutane da suka kamu da cutar su ne na farko da aka samu bayan kwana 102 da ƙasar ta New Zealand ta yi ba tare da samun mutum ko guda ba yanzu adadin mutanen ya kai 36 ciki har da mutum ɗaya da ya shiga ƙasar daga ƙetare a halin da ake ciki Prime Minister Ardern ta saka birnin Auckland mai yawan mutum miliyan 1.6 a mataki na kulle har nan da tsawon kwana 3 inda aka tilasta wa kowa ya zauna a gida illa waɗanda za su fita neman muhimman abubuwa an kuma jibge jami'an tsaro akan iyakar birnin na Auckland domin su hana duk wani da ya yi yunkurin ficewa daga cikinsa fitaccen ɗan jaridan nan Jamie Lai da aka ba da bailinsa bayan da aka kama shi a ranar Litinin ya ce a shirye yake ya rungumi kaddarar zama a gidan yari. Yana mai cewa goyon bayan da aka nuna masa kan fafutukar kafa demokuraɗiyya da yake yi hanya ce madidiciya. Dan shekara 71 Lai ya kasance ɗaya daga cikin mutum goma da aka kama a ranar Litinin kan zargin sun keta dokar tsaro da China ta ayyana a ranar 1 ga watan Yuli. Daga cikin mutum goma hadda 'ya'yansa biyu da wasu manyan jami'an kamfaninsa hudu, sannan sai masu fafutuka uku da aka kama ciki hadda Agnes Cho mai shekara 23. Kafafen yaɗa labaran cikin gida sun ce bayan da aka saki Lai akan beli, an kuma rufe kadarorinsa da kuɗinsa ya kai $6.5 million. Bayan kuma da aka kama shi ne gwamnatin ofishin harkokin China da ke Hong Kong ta zargi Lai da gidan jaridarsa da laifin haddasa zanga-zanga a yankin na Hong Kong, inda suka ce ya yi amfani da kafar wajen yaɗa jita-jita da tada tarzoma.
Gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙwararru a fannin tattalin arziki sun mayar da martani akan ƙayyade farashin canjin naira da babban bankin Najeriya ya yi daga naira 160 akan dala ɗaya zuwa naira 179. Inda wasu ke cewa yawan bashin da ƙasar ta cine ya kawo ta wannan matsayi da ya sa dalar ta yi ƙaranci. Wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton.
Wannan mataki da babban bankin Najeriya ya ɗauka a daidai wannan lokaci da tattalin arzikin ƙasar ya yi ƙasa a sakamakon cutar coronavirus ya sa ƙwararru na ganin zai iya ƙara ruguza arzikin ƙasar. Idan an yi la'akari da yawan basussuka da ƙasar ta riga ta ci daga ƙasashen waje, wanda yawancinsu sukan zo a kuɗaɗen ƙasashen wajen ne, irin su dalar Amurka. Jibrin Zakar ɗan canji ne a babban birnin tarayya Abuja.
Babban abun da ya karya darajar naira ba wai rashin dalar ne a kasuwa ba, a'a. Duk inda ƙasa ta ciyo bashin da ya fi ƙarfinta, to ba za ka karɓi bashi ba sai lalle ka rage darajar nairarka. Domin abin da yake faruwa idan ka karɓo bashi dala miliyan 100, to a kan farashin da ka karɓa, dole ita ƙasar da ta baka bashi tun da kuɗin da ta baka to ruwa biyu ne, akwai interest da za ka biya, sannan kuma darajar nairarka za ta faɗa a lokacin da ka karɓa. In ka duba lokacin da aka karɓi bashin, ai a kan 300 da wani canji aka karɓa. Yanzu kuma darajar ta kai 471 zuwa 72. Lokacin da darajar nairarka ta faɗi za a baka bashin. Lokacin da ake so kuma a tabbatar da balancing ɗin kuɗin za a yi amfani da darajar naira ta wannan lokacin, ruwa biyu kenan.
Ganin cewa masana'antun ƙasar na fama da ƙarancin dala da suke amfani da shi wajen siyo kayayyakin aikinsu daga waje, ƙwararre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati yana ganin cewa cin bashi abu ne da ya zama dole ga ƙasa mai tasowa irin Najeriya.
Akan kawo hujjojin cewa shin bashi nawa ake bin mu a yanzu, tsagwaron kuɗi nawa gwamnatin tarayya ta ci bashi, kuma yaya za a biya. In aka dubi yanayin yanda tattalin arzikin ƙasar Najeriya yakan hau ko ya sauka, wato ya ƙaru ko ya ragu, ai sai mu ga cewa in ka dangana irin Najeriya da kaman ƙasashen Amurka ko irin su Egypt ko ƙasan wato Misra kenan ko ƙasan Afirka ta Kudu South Africa, sai ka ga mu har yanzu bashin da ƙasar Najeriya ta ci bai kai kwatankwacin bashin da waɗannan ƙasashen suka ci ba. Idan aka dubi alƙaliman ƙididdigan bashin aka dangana shi da ƙarfin tattalin arzikin Najeriya.
To sai dai ga masani a fannin hada-hadar kuɗi Abubakar Ali yana ganin idan ƙasa ta yi amfani da kuɗaɗen ƙasar wajen domin gina masana'antu, to zai samar da ayyukan yi a ƙasa wanda zai rage dogaro da ake yi akan kuɗaɗe irin su dalar Amurka.
Tattalin arziki yadda muke tafiya da shi, wato leakage din da ake samu, akwai matsala sosai. Musamman hanyar da za a maida shi abubuwa a fara sarrafa shi a cikin ƙasa. Idan muddin aka yaka, 'yan Najeriya suka samu aiki, kaga aka buɗe yanzu hanyoyin kamar matatun mai, kamar masakai, masaku kenan, textile industry. Ya zamanto dai akwai abin da ake cewa domestic production a bunƙasa ta. Dogaran da za mu yi a kan ƙasashen waje mu rage shi.
Wannan rage darajar canji daga naira 361 akan dalar Amurka ɗaya zuwa naira 379 shine karo na biyu da babban bankin Najeriya ya yi a cikin 'yan watannin nan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Madina Dauda. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aishatu Sule ta gabatar da shirin Lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na Lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aishatu Sule dauke da shirin.
Idan ana biye da mu cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata, mun kawo muku Dr. Aisha Sani Faruk, inda ta yi mana bayani akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa yayin da ake bikin yin hakan, kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta ware 1-7 ga watan Agusta kowace shekara don faɗakar da iyaye muhimmancin bada nonon uwa ga jarirai sabanin wasu nau'ikan abinci daga haihuwa zuwa wata 6. To a wannan makon kuma insha Allah zamu dubi matsalar cututtuka da suka shafi kwakwalwa. Sanadiyar bullar cutar coronavirus, masana sun yi hasashen cewa an sami karuwar wannan cuta a tsakanin maza. Wannan shi yasa muka samu muku bayanai akan matsalar lafiyar kwakwalwa a cikin maza. Wakiliyarmu Baraka Bashir ta zanta da Dr. Asma'u Abba Garko, likitar kwakwalwa a asibitin koyarwa ta Malam Aminu Kano.
Sai za mu iya cewa akwai rashin lafiyar da a wani jinsin ta fi yawa fiye da wani jinsin. A misali, su rashin lafiyar maza sai ya zama ba a gane ta da wuri, saboda ko sun je asibiti yawanci su ba kasafai aka fiye gano cewa suna da matsalar rashin lafiyar kwakwalwa ba. Sannan suna da ɗan abin hannunsu wanda yana ɗan ba su kariya ga rashe-rashen lafiya. Sannan aure ma yana sa namiji ya samu kariya daga abubuwan da za su iya samun shi na rashin lafiyar kwakwalwa. To amma dai mafi yawan abin da yake kan gaba na rashin lafiyar kwakwalwan maza yawanci shi ne shaye-shaye. Shaye-shaye shi ne kan gaba a abubuwa, saboda yawanci za ki ga kamar a misali hasashe ya nuna cewa namiji ɗaya shi ne za ki haɗa da mata 12 masu shaye-shaye. Shaye-shaye da kin ga tunda maganar duniya muke yi ya haɗa da barasa da kuma sauran ƙwayoyi da ake amfani da su na yau da kullum. Social personality disorder, sai kuma depression da ciwon damuwa, shi ma yawanci yana faruwa a maza, amma yawanci ba a cika gane na maza kamar na mata ba. Saboda shi namiji idan yana da damuwa, yawanci abubuwan da ya fi yi shine sai ya zama baya tare da mutane, sai ya rinka kadaice kanshi. Wasu kuma sai su koma shaye-shaye. Da yawa mazan da suke shaye-shaye daga ciwon damuwa ne suka fara wannan shaye-shayen. Sannan wasu mazan kuma sai su zama mafadata. Wannan depression din, ciwon damuwa da yake tattare da su, sai sa su rinka zama su ta fada sosai, har wani lokaci ke kai ga yanda maza ban cewa idan namijin da yake dukan matar shi yana da depression ba, amma yawanci maza aggression, wannan fadan da wannan wucin da za su rinka yi, wani lokacin maza masu depression ne suke yi. Shi ma depression yana da sosai. Depression ai ciwon kwakwalwa ne. Sannan su ma kuma suna samun abin da ke cewa anxiety disorders, kamar ciwo na fargaba, shi ma ka rinka yawan samun damuwa da rashin da gaban kai ta yawan faduwa, kana fargabar abubuwan da za su iya faruwa, su ma maza suna yi. To kuma still idan maza namiji yana da wannan fargabar, yawanci sai kuma shi ma ya sake komawa shaye-shaye, saboda in suka sha abin sai su samu wannan confidence din da za su fargabar za ta rinka raguwa da su. Sannan a yanzu a zamanance kuma abubuwan da suka ƙara zuwa a wannan abin din sun hada da internet addiction. Ya zan ce
shi kafafen sadarwa kallon nashi misali kallon
ko kallo ko amfani da gadgets na social media Instagram, Facebook ko game. Yanzu an zo duniya ta game, yawanci zaki ga za su iya zama kashe lokuta da yawa suna wannan game din. Ka bar aikin ka, ka bar iyalin ka, ka tafi wannan game din, shine abin da yake kan gaba a rayuwarka. Shi ma internet addiction shi ma duk abubuwa ne na ciwon lafiyar kwakwalwa. Sannan waɗannan sexual disorders aka ce da yake kawo ciwo a likitance, abubuwa ne da suke haɗuwa da yawa. Na farko dai kin ga shine gado. Gado yana tasiri sosai a abin da yake samun zuriya, abin da zai faru da su. Sannan kuma da abubuwa sinadarai na jiki da su ma za su iya caccanzawa da za su kawo irin waɗannan matsalolin. Sannan kuma akwai environment kamar mahalli, yawwa, inda mutum yake rayuwa ta yi wahala. Ko kuma akwai access, zan iya samun abin da kayan maye din nan a kusa da ni, ko kuma akwai masu yi a kusa da ni, kin ga shi ma zai zama da wuri za a iya janyowa ni ma da shiga wannan harkar. Sannan kuma a lot of times wani lokacin stress ne, kamar wahalhalun rayuwa sun yi wa mutane yawa, makaranta ko halin da rayuwa take ciki, musamman yanzu da ake cikin rayuwa ta tsanani na kunci da talauci da fargaba, da su ma za su iya kawo rashe-rashen lafiyar kwakwalwa haka.
To idan haka ta faru, menene mafi munin tasirin kafin kwakwalwan maza musamman ga iyalin su ko ga mutanen da suke tare da su?
Yawanci za ki ga in dai wannan matsalar ta faru, to za ki ga an samu tawaya a rayuwa ya hada da mu'amalarka da mutane, mu'amalarka da dangi, da iyali, da gurin aikinka, da gurin sana'arka, da karatu ko neman ilimi da kake yi. So da haka a hankali tasirin wannan ciwon sai ta tattaɓo rayuwarka, sai ta tattaɓo waɗannan wurare na rayuwarka da yawa. Ultimately kuma sai ki ga gaba ɗaya kullum ingancin rayuwar mutum sai ki ga yana ta raguwa, saboda abin da ake sa ran mutum zai iya yi bai kai ya yi ba, ko kuma bai yi wanda mutane suke yi ba, shi nashi daban, wanda mutane suke sa ran zai yi daban. So a cikin gadi ultimately abin da yake faruwa shine ingancin rayuwar mutum ne yake raguwa idan matsala ta tafi hankali. Shi haka ko rikingimu, violence
shine violence,
rikici ko rikingimu da yawanci maza ne, rikici ko rikingimu yawanci su ma maza ne suka fi shiga irin waɗannan abubuwan. Shi yasa yawanci idan kika je gidan Britain za ki ga yawa-yawansu su ma maza ne. Maza sun fi mata yawa, sannan kuma hasashe ba zan iya tuna ƙididdiga ba, amma dai ya nuna cewa waɗannan mazan da yawa da suka samu wannan matsala, suka samu matsaloli har suka je gidan maza, yawanci su ma suna da matsalar lafiyar kwakwalwa. Abu na ƙarshe kuma da nake so na ƙara tunasar da mu shi ne, kamar akwai na yi magana firgici ɗazu. To firgici na maza yawanci wannan ciwon na firgita da ake samu shi ne a Turanci ake ce mishi post-traumatic stress disorder. Yawanci maza su suke fita, saboda haka idan wani rigima ta tashi na wani yanke-yanke da wani kashe-kashe su ne, idan wani hatsari ne ya faru su za su gani. Su wannan PTSD din da na faɗa, post-traumatic stress disorder, yawanci abubuwan da ka gani ne na zahiri, abu na tashin hankali. To su maza kin ga su ne za su je yaƙi, su suke zuwa yaƙi, su ne sojoji a misali, ko ba sojoji ba, su suke zuwa yaƙi, su suke zuwa gaba da gaba da su ake gaba da gaba. Saboda haka wannan abubuwan bayan an riga an yi su, sun riga sun faru, sun ma wuce, amma kuma za su yi ta dawowa mutum, shi ma sai zama kamar wani abu da zai rinka sa shi wannan firgitar tashi. Shi ma wannan yana da nasaba sosai, yana da cikin cututtukan maza na lafiyar kwakwalwa da ake samu yanzu.
To Dr. Asama'u Abba Garko kenan na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, anan za mu tsaya. Idan Allah ya yarda, mako na gaba za mu kawo muku bayanai daga wajen masu irin waɗannan matsalolin domin mu ji yadda abubuwan suke. A halin yanzu, a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin a kan faifai, ni ce Aisha Tusile, ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Gaida Aisha Tusile, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Baba Gana Alhaji Nuciya Wacekal tare da Grandma Grace Wacekal. Suka ce salamu alaikum muryar Amurka. Ikirari da babban hafsan sojojin ƙasar Najeriya Janar Tukur Buratai yayi na cewa babu sauran mayakan Boko Haram a jihohin Adamawa da Yobe. Wannan kalami ne nasa, ƙanzon kurege ne. Domin yanzu haka akwai garuruwan da har yanzu ƙungiyar Boko Haram na nan. Ƙungiyar Boko Haram ne ke iko da su a ƙananan hukumomin Dabci, Gaidam da Yunusare a jihar Yobe. Sako na gaba ya fito ne daga Aminu Kano Maida Garko da ya ce salam VOA Hausa. Don Allah ku bani dama na yi kira ga mahukuntar ƙasar Ghana da su gaggauta ɗaukar matakai akan likitocin da ke sai da kayan kariya na cutar coronavirus. Ganin yadda ana murna bako ya tafi, amma ya laɓe a bayan gari sai ɗauki ɗaiɗaya cutar ke yi wa al'umma. Sai sakon Dauda bin Afan unguwar Jaji Fatiskum da ya ce zuwa ga mai girma sanatanmu na Zone B, muna buƙatar a kawo mana tallafi a unguwarmu, wato unguwar Jaji, domin wallahi ko da kwalbati babu, kuma tana ɗaya daga cikin manyan unguwanni a birnin Fatiskum. Da zarar ruwan sama ya sauka ya zauna, to unguwar ba ta shiga a daɗin rai. Masu adaidaita sahu da 'yan tasi su ne shaida. Na gaba ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Ya ce yau na shigo filin ne domin in yi kira ga gwamnatin APC da cewa wallahi ta yi hatara. Kada tsintsiyarta ta gama zarewa ba ta share filin da za a yi kamfen ɗin 2023 ba. Domin na ga tsintsiyar na ta zarewa ɗaya bayan ɗaya. Gashi kuma kowa ya san tsintsiya ɗaya ba ta shara. Da fatan kirana ya shiga kunnuwan waɗanda na yi domin su. Sai sakon Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a. Gwamnatoci, ƙungiyoyi da masu hannu da shuni a duk inda kuke, ya kamata ku ƙara azama. Ku ƙara azama sosai wajen tallafawa 'yan gudun hijira ko a ina suke, duba da ganin yadda suke matuƙar buƙatar agaji. Sai sakon Usaini Dangote Karasuwa ya ce salam VOA Hausa. To shugaba Buhari, ya kamata ka sani cewa gaskiya ɗaya ce daga ƙinta kuma sai ɓata. Wallahi mu talakawan Najeriya mun gaji da tafiyar hawainiya da gwamnatin take yi.
Yanzu kuma sai labarai, amma fa a taƙaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da takwarar aikinsa Anzi Loga sun rattaba hannu kan wata matsaya da aka cimma, wacce ta shafi sabuwar fasaha samar da hanyar sadarwar intanet ta 5G. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Morgan Atagos ta ce yarjejeniyar fahimtar juna da aka rattaba hannu a kai a yau Alhamis ta nuna mahimmancin tsaron fasaha ta 5G a tsakanin kungiyar tsaro ta NATO da kungiyar tarayyar Turai ta EU. Cikin wani sakon Twitter da ta wallafa, Atagos ta ce kasar Slovenia ta shiga jerin kasashen da suka himmatu wajen yin kandagarki ga sha'anin tsaronsu da kare bayanan sirri da fasahohinsu. Mai yiwuwa Amurka wanda ke jiran kudaden tallafin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar sai sun jira hannun da zuwa gabanin lokacin hunturu.
Toma sauraro, anan za mu dasa aya sai kuma an jima idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya taya ni gabatarwa, sai Julie Lagos Gresham wacce ta bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyale ke sallama da ku a huta lafiya, amma fa sai a dafa shirin yau da gobe.